نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Barka mu da sake haduwa a wannan masallacin Juma'a na Professor Yake Bello dake a nan unguwa mai killa a jihar Sokoto, inda muke karatu tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yini cikin yankun watan Ramadan. Yau Lahadi 12 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Muna nan cikin suratul Waqi'a. Yau za mu tashi aya ta 82 insha Allah mun zo karshen sura sura aya 3 mukallal sura aya 4 insha Allah. Afalan nasihu fil awwal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
Ji cewa wannan sura ce ta Makka, kuma tana koyar da tauhidi, kuma tana koyar da ruwa yadda ake tattaunawa da waɗanda ba su imani ba. Tun daga farkon sura ake ta kira su, ake jan hankalin su a yi amfani da rububiyya domin a tabbatar da uluhiyya, a kira su a abin da suka faɗi su ma a faɗa musu harsa. Allah ya ce afalan nasihu fil awwal, shimbancin waɗannan ayoyin da aka gaya musu wanda muka karanta jiya na halittar dare da yini, halittar sama da ƙasa, halittar mutum a duwa yana nufatan sannan alaƙatan sannan ya dawo ya koma fitlan kuma ya koma shekarun kuhula sannan shekarun shekuha. Allah ya karɓai da duk ayoyin da Allah ya nuna musu waɗanda wasu ayoyin akan kansu ne, wafi anfusikum afala tubsirun. To bacci waɗannan ayoyin Allah ya ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim, shin ba za su yi tafiya ba a bayan ƙasa domin su ga menene aqiba, menene ƙarshen waɗanda suka kasance kafin su. Irin wannan kira Allah ya yi musu shi a baya, yace kanu akthara minhum, waɗanda suka wuce a baya sun fi su yawa, mutanen Makka ba su da yawa. Wa ashadda quwwatan, sannan sun fi su ƙarfi. Wa atharan fil ardi, sun fi su barin gurabu waɗanda ke nuna waɗanda suka zamna nan masu ƙarfi ne, masu ilimi ne, masana ne, waɗanda aka yi musu tamkini ne a bayan ƙasa. Amma duk da haka nan kama aqna anhum ma kanu yaktubun, abubuwan da suka kasance suna aikatawa ba su wadatar da su da komai ba. Watan duk wannan kira ne ga mutanen Makka na cewa bancin ku ni'imomin da Allah ya muku ke gani, to ku diba mutanen baya, su ma Allah ya muku ni'imomin da sun kafi waɗannan. Amma da suka yi jayayya, sai kasance jayayya ba ta yi musu amfanin komai ba, ya kasance sun yi mummunan ƙarshe, kuma aqiba ta kawai ta kasance ga annabawan da aka aiko. Shi ne shin ba su yi duba ba, ba su tafiya bayan ƙasa ba domin su yi duba su ga waɗanda suka gabace su, sun fi su ƙarfi, sun fi su barin gurabu. Amma duk wannan bai wadatar da su da komai daga Allah ba, ayyukan da suka yi ba su wadatar da su da komai daga Allah ba. بل ما عبد يأوكو فلما جاءتهم رسلهم بالبينات
فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
Allah ya ce ga abin da ya auku ga waɗanda suka gabace su, ya ce falamma ja'atu rusuluhum bil bayyinati, lokacin da manzanninsu suka zo musu da dalilai bayyanannu, farihu bima indahum min al ilmi, sai suka yi farin ciki da abin da suke da shi na ilimi. Sai kowane su ya ga ayyaha adawa suka ce man ashaddu minna quwwa, waye fi mu karfi wato sun yi amfani da abin da kire su na karfin jiki na ilmin da Allah ya ba su na iya sarrafa abubuwa su kai amfani da shi suka ke imani mi karuna yace inna ma utitu ala ilmin indi ai wannan dukiyar sani na ne sanin wani ilmi da nake da shi shi yasa aka ba ni ita to yau muna jin tsoron fadawa ga wannan da wanda suka karanci ilmuma na falsafa ga waɗanda suka ganin sun zo kafa ga sanin duniya sai su dinga ganin abin da ake karanta musu na Qur'ani abin da ake karanta musu na hadisai kamar tatsuniyoyi ne kamar abin da ba zai yiwu ba ne to ashe in suka yi wannan ba su ne da farko ba waɗanda suka gabacin su sun yi Allah ya ce falamma ra'u ba'sana kafin falamma ja'atu rusulun bil bayyinati farihu bima indahum min al ilmi lokacin da manzanni suka zo musu da ayoyi bayyanannu sai suka yi farin ciki da abin da suke da shi na ilimi kakka yadda wani abu da kake da shi na ilimin duniya wani abu da kake da shi na sanin zahiri wani abu da kake da shi na wasu littafai da ka karanta ya jaye ka daga imani da abin da Allah ya sauka a littafi ne da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kowanne abin da kake magana shi ma a littafi aka karanta wannan littafin an zo an haɗa shi da Qur'ani ba za su tafi daidai ba wannan littafin in aka ce shekarar shi nawa da rubutawa bai kai shekarun Qur'ani ba bai kai sabon karɓar Qur'ani ba bai kai abin da a cikin Qur'ani na mu'jizoji ba da abubuwa na banƙaye da abubuwa na buwayuwa wanda sun buwayi mutane su zo da irin su littafai ne wanda wani ya rubuta wani zai zo daga baya ya yi modification ya rubuta wanda ya fishi ko wani ya ɗauki wani fanni na daban amma dai kaga waɗannan mutanen da Allah ya halaka cewa yayi lokacin da manzanni suka zo musu sai suka yi farin ciki sai suka yi bugun gaba da abin da suke da shi na ilimi amma da suka yi haka miye auku gare su sai Allah ya ce wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abin nan da suke izgili da shi sai ya rikta musu na azaba da manzanni suka musu alƙawari na mummunan ƙarshe da manzanni suka musu alƙawari in ba su bi ba don haka nukta mafi muhimmanci a nan shine in an ka karanta maka aya alƙur'ani an karanta maka hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata to kakkai wata dabara da abin da kake da shi na kwakwalwa ko na ilmi ko wanda ka karanto ko wanda ka ji ko wanda ka gani a internet ko wani website da ka shiga ko wani degree da kake da shi ya zan shi zai zama tsakaninka da karɓar gaskiya da ta zo daga Allah in ka yi haka ka yi irin abin da mushrikan Makka suka yi su ma sun yi abin da wanda kafin su suka yi don haka Allah ke ba su labari cewa wanda suka zo gabanin su cikin abubuwan da suka yi farihu bima indahum min al-ilmi lokacin da manzanni suka zo da ayoyi bayyinat sai suka yi farin ciki da abin da suke da shi na ilmi amma me wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abin nan da suka dinga izgili da shi ga mu'minai da manzannin da aka aiko musu na an yace zai zo azaba sai yaushe ne wannan azaba za ta zo ai kaza ba zai yi ba ai wannan ya saba ma tunani wannan ya saba ma kimiyya wannan ya saba ma sai wannan abin sai ya riske su da bayan ya riske su miya auku falamma ra'u ba'sana qalu amanna billahi
ra'u ba'sana qalu amanna billahi
falamma ra'u ba'sana lokacin da suka ga mummunan abinda muka yi musu alƙawari mummunan nan dan kanmu mummunan sakamakon mu qalu amanna billahi wahdahu sai suka ce mun yi imani da Allah cikin kadai qalu amanna billahi wahdahu wannan mummunan dan kanmu ba lahira ake nufi ba mutuwa ake nufi ba abinda ake nufi shine lokacin da azaba ta zo musu in mutane annabi nuhu ne lokacin da azabar da aka yi musu alƙawari ta zo musu in mutane annabi salihu ne in mutane annabi hudu ne in mutane ko waɗanne mutane lokacin da azabar da manzannin su suka yi musu alƙawari ta zo musu sun ce amanna billahi wahdahu mun yi imani da Allah yanzu shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrike mun kafirce mu abinda muka kasance muna shirka da shi dama abinda muke faɗi ba daidai bane yanzu mun bar shi mun dawo mun bi Allah sai Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum
balam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi 'ibadihi wa khasira hunalika al-kafirun
Allah ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana
imaninsu bai kasance yana amfaninsu ba lokacin da suka ga mummunan abu ya zo daga wajen mu, lokacin da muka aiko musu abin da muka yi musu alkawali, lokuta da ba a karɓar tuba lokuta nawa ne? Lokuta nawa? Uku. Na farko in mutum ya kai gargara rai ne na fita ba a karɓar tuba lokacin. Lokacin ya ga mala'ikun mutuwa sun ganin ya gan su ko ya ce na tuba Allah ba ya karɓar tuba. Na biyu lokacin da rana ta fito daga yamma. Ɗaya daga cikin manyan alamomin sa'a sun fara kenan ka tabbatar da cewa abubuwan da ake faɗi gaskiya ne. Na uku ga mutanen da azaba take zo ma. In azaba ta zo musu za a halaka su to imani bai amfaninsu. Shine Allah ya ce walam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana. Imanin su ba zai amfane su ba lokacin da suka ga mummunan abu da muka yi musu alƙawari ya zo musu. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi. Wannan sunna Allah ce wadda ta gabata a bayi dai. Ya ga yayi wannan alƙawari in ya aiko azaba in ba mutanen Annabi Yusuf ba, Annabi Yunus ba, su kadai aka dauke ma azaba lokacin da ta zo musu. Yace wannan sunna ce ta Allah ga wanda suka gabata fi ibadihi. Wa khasira hunalika al-kafirun, kuma kafirai a wannan lokacin za su yi babban hasara domin suna gani abinda ake gaya musu gaya ya taho, suna so su tuba kuma ba za a karɓi tubansu ba. Mu wannan al'umma bamu da wannan lokacin, mu muna da lokuta ne guda biyu, ɗai lokacin rai ya kawo ga makoshi da kuma lokacin da rana ta fito daga inda take faduwa. Amma al'ummomin baya da ake halakawa, to in halakar ta zo suka ganta da idonsu, to ko sun yi tuba a lokacin Allah baya karɓar tubansu. A nan muka zo ƙarshen wannan sura, mun ji abin da ta kunsa na tauhidi, mun ji abin da ta kunsa na jawo hankali, ko da ita kaɗai wa'azin da a cikin na tauhidi ya isa a bauta ma Allah shi kaɗai, ko da babu wani wa'azi na tauhidi sai wanda wannan sura ta babu, na kaɗai ta suwa da jawo hankalin mu, da nuna muna kawo mana misalan waɗanda suka gabata da yadda suka ƙaryata annabawansu, kuma Allah ya sauko musu mummunan makoma, ya sauko mummunan makoma gare su da irin ni'imomin da Allah ya yi mana tauhidin rububiyya, da Allah yake kiran mu zuwa ga tauhidin uluhiyya da su. Babu shakka wannan surar ta yi mana wa'azi wanda yake shiga jiki, Allah ya ba mu ikon amfani da shi. Surar da za mu shiga ita ma 'yan uwarta ce, sura ce wadda yake aka saukar su a bayanta mubasharatan. An saukar da suratul Zumar, sannan aka saukar da Ghafir, sannan aka saukar da Fussilat, sannan aka saukar da Zukhruf. Haka suke jere da juna wajen saukar suwa, haka suke kuma jere da juna a cikin Musaf. Za ka ita ma tana koyar da tauhidi da jawo hankalin mutane zuwa ga ni'imomin Allah da iko ne da kudura tai da abubuwan da Allah ya yi musu, da jawo hankalin mutane ga Alƙur'ani, cewa musamman Larabawa, cewa an saukar da wannan littafin ne da yarensu domin su fahimta. Yana ɗaya daga cikin dalilan farawa da Hamim, an saukar da wannan ne da yarensu domin su fahimta. Babu abin da a ciki wanda ajiyar iskari, komi da a ciki bayyananne ne, ayoyi ne bayyanannu wa'inda ya kamata a mai da hankali a fahimta.
Bismillahirrahmanirrahim. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
Allah ya ce Hamim, wannan mun shawo shawo ce mu, Allah ya sa abin da yake nufi, duk da malamai sun shiga sun yi ta tafsirai sun yi ƙara juna ƙarin sani game da ma'anar wa'annan hurufin muƙarƙara da ke aukuwa farkon sura. Tanzilun minar rahmanir rahim, wannan littafin saukar suwa ne daga mai rahama mai jinƙai, wato wanda ya saukar da wannan littafin yana son ku da rahama, yana son ku da jinƙai, yana son ya yi muku rahama ne don shi ya saukar da wannan littafin. Azaba kamawa take ga wanda aka ce ya yi yaƙi, amma asali Allah mai rahama ne mai jinƙai, kuma don shi ya saukar da littafi. Duk wa'annan ayoyi da ke zuwa da tanzil saukar suwa yana ƙara nuna Allah na cikin sifatul ulu, Allah yana sama ne da gare shi wa'annan littafan suke zuwa, da gare shi wannan saƙon yake zuwa. Tanzilun saukar suwa minar rahmanir rahim, daga Allah mai rahama, Allah mai jinƙai. Kitabun fussilat ayatuhu, wannan littafin da ake karatu littafi ne wanda aka fayyace ayoyin shi, aka rarrabe su ya kasance aya aya ko wace aya aka yi a tsaya sura sura juz'i juz'i an rarraje komai ya fita daban wannan shi ma fusilat ayatuhu ne kuma fusilat ayatuhu yana dauka kamar yadda malamin tafsiri suka ce tafsili na ma'ana an fayyace an ce maka ga tauhidi ga abinda in kai Allah yana so ga abinda in kai Allah baya so ga abinda at-tauhidi ga abinda ash-shirka ga abinda at-ta'a ga abinda sabon Allah ga abinda Allah yake so ga wanda baya so ga abinda yake kai al'ummomin da suka wuce aljanna ga wanda yake kai al'ummomin mu'min da suka wuce wuta ga wanda suka ji manzanni ga nakarar da suka samu ga wanda suka kafirce ga azabar da suka samu shine kitabun fustilat ayatuhu littafi da aka rarrabe ayoyi ne kitabun fustilat ayatuhu littafi wanda aka rarrabe ayoyi ne qur'anan arabiyyan littafi ne wanda aka saukar suwa da harshen larabci liqaumin ya'lamuna ga mutanen da suka sani zaka ana bukatar ka je makaranta ka nemi sani ka fahimci me wannan qur'anin yake ciki me wannan qur'anin ya kunsa me wannan qur'anin ya zo da shi wani irin abu ya zo da shi na gargadi kamar yadda Allah zai gaya muna gargadi da kuma bushara sai Allah ya ce bashira wa nadhira wannan littafin ya zo ne da bushara su mun ka karanto a surorin baya ayi bushara ga wanda suka yi imani da aljanna ayi gargadi ga wanda suka kafirce wannan biran ya kasance mai gargadi wasu ayoyin shi suna bushara wasu ayoyin shi suna gargadi wata aya ko wata sura gaba ɗaya ita ce gargadi ita ce bushara wanda suka yi imani ta kasance bushara gare su wanda suka kafirce ta kasance gargadi gare su wa idza ma unzilat suratun nazara ba'duhum ila ba'd wa idza ma unzilat suratun فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فماتوا وهم كافرون كذا سورة قدرت ذات سوكا قوص تكسنشي بشارة قوص كما تكسنشي عذابا دوك القرآن بشيرا ونذيرا دوكين ديكي قولي بشارة يتوام من نجو آية آخر انتا kuma gargadi yake wa kafirai wani lokaci kuma in ya sauko dukkanin shi ya kasance bushara ce wannan surar ga mu'minai waɗanda suka kauce wannan gargadi ne gare su wannan azaba ce gare su sai Allah ce fa araba aktharuhum mafi yawan su sai suka kauda kai duk wanda ya nuna maka cewa kauda kan mafi yawa ba shi bane dalili na cewa don mafi yawa sun bi hanya cewa su ne daidai a mafi yawa suna bin hanya kuma ya kasance hanyar ba daidai ba ce fahim la yasma'una ba su ji ba su tsaya suka ji abinda aka karanta musu ba saboda haka kai da kake ji ka yi ji mai amfani ya kasance jin ya yi maka amfani kuma ka yi aiki da shi da abinda ka jiya وقالوا قلوبنا في أكنة
مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون
cewa malu kulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suka ce kahirai bayan ya karanta musu wannan ga antar da suka bashi kulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi zukatanmu suna cikin marfi rufi suke ga abin da kake cewa wato mu zuciyar mu bamu ta zo wajen ka ba ban fanci abin da kake gwadi wa fi azanina waqrun a cikin kunnuwanmu akwai toshiya akwai sauti da ya toshe ba mu jin ka ba mu ji abin da ka faɗi ba nauyi akwai cikin kunnuwa wanda sauti bai tafiya wa min bayna wa bainaka hijab tsakaninmu da kai akwai wani shamaki fa amal fi aikin ka inna amiluna ma za mu ina mu aiki kaga iyaka tabewa da suka faɗi haka sai Allah ya tabbatar musu da haka Allah ya ce wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura waja'alna fi qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra abinda suka faɗi din nan sai Allah ya tabbatar musu yanzu suka kira makan su shi anan cikin wannan sura da Allah ya tashi a cikin suratul isra sai ya tabbatar musu cewa ya tabbata musu wannan abin shine falam madahu azaga Allahu qulubahum kakkai dai kasance kai zaka fara karkacewa da tsoron sai Allah ya tabbatar maka abin da ka karkace yanzu suka kira maka su wannan suka ce ai ga abin da aka gare mu shi kuma Allah dai tashi ya tabbatar musu shi yadda suka faɗe shi yace Allah ya sanya hijabi tsakaninka da su Allah ya sanya nauyi a cikin kunnuwan su Allah ya sanya cewa ba su fahimtar ka tsakaninka da su akwai shamaki kaga waqalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una suka ce zukatan mu suna cikin wani marfi rufi suke daga abin da kake cewa mu wa fi azanina waqrun a cikin kunnen mu akwai nauyi abu yayi nauyi da bamu jin maganar ka wa min bainina wa bainika hijabun tsakanin mu da kai akwai hijabi fa amal innana amilu kaje kai aikin ka mu ma za mu je mu yi namu aiki wato wannan sura tana shiga jikin mushrikai lokacin da aka saukar da ita akwai Jabir ibn Abdullah al-Ansari yake bada labari kamar da Abu Ya'la ya ruwaito da Ibn Abi Shayba da Abu Nu'aym cewa lokacin da aka saukar da ita ya tsaka an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu kala ijtama'at Quraysh yawman Quraishawa sun tattaru wani yini fa kalu sai suka ce unzuru a'lamakum bisirri wal kahanati washirri ku diba ku ga cikin ku wani kowa iya bokanci wani kowa iya sihiri wani kowa iya waka falli a cikin hadar rajul yazo inda wannan mutumin sa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam alladhi qad farraqa jama'atana wanda ya raba jama'an mu wa shattata amrana ya wace al'amarin mu wa haba dinana ya aibanta addinin mu falyukallimhu ya mai magana wal yanzu ma da ya ruddu alaihi sai ya ji mi zai faɗi na jawabi zaka suka tare suka ce zaɓi wanda ya fi kowa iya sihiri wanda ya fi kowa iya bokanci wanda ya fi kowa iya waka ya je inda wannan mutumin ya ji wai mina na ya zo da shi mina na yake sai mu ci ansar da za mu ba shi fakalu mana alamu ahadan ghayra utbatin min abi rabi'a suka ce ba mu san wani wanda ke da irin wannan sifofin ba sai utba ba min abi rabi'a fakalu sai suka ce anta ya abul walid to kai ya abul walid utba baban walid bin utba kai muka zaba ka je inda shike fa atahu utba fakala sai utba ya je inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya muhammad anta khayrun am abdullah shin wai kai ka fi alkhairi ko abdullah babanka فككت رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل بسنا يشو فقال أنت خير أم عبد المطلب كيف الهير كوكا كنك عبد المطلب فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل بسنا يشو فقال سأتبع يتشم إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك إن كان تناني تشوى وإن تسفك الخير فقد أبدوا الآلهة التي أعبت تسنبوتا موئنا هما كان لكيكتي أي بتاوى وإن كنت تزعم أنك خير منهم in kuma kana gaya kai kafi su alkhairi fatakallam hatta nasma qawlaka to fadi mujiya kaga ina daure shi haka suka wa annabi Musa ko suka ce babban qunul ula me labarin iyaye da kakanni kaga su annabi Musa bai zo musu ba in ya aibanta su mutane za su wake mai sai ce ilmu ha inda rabbi fi kitabi la yadhillu rabbi wa la yansa Allah ya sa mai iya ba su ansa kuma ansa sai ta kasance ya kauce ma duk abubuwan da Fir'auna ya zo mai da su suka ce in ka kana tsammanin ka fi su faɗi mujiya inna wallahi ma ra'ayna sahlatan taqu ashama ala qaumihi minka kuma mu taba ganin wani da ya fita cikin wasu jama'a ba wani dan karami da ya fita cikin jama'a mai yawa ba wanda ya jawo musu mummunan abu kamar kai farka jama'atana ka raba jama'an mu washatta amrana ka raba al'amarin mu wa ibtadinana ka aibata addinin mu wa fadhahtana fil arab ka jawo mana abin fadi a cikin larabawa katta laqad qara fihim anna quraishan anna fi quraishin sahiran ya labari ya tafi ana cewa cikin quraishawa akwai masihirci wa anna fi quraishin kahinan ana cewa cikin quraishawa akwai boka wallahi ma nantaqiru illa mithla sayhatil qubla hatta yaquma ba'duna ila ba'din bisyufi babu abinda muke jira sai dan tsawa duk kadan sai sashin mu ya tashi mu dinga fada wato ka ja muna fada har tsakanin mu hatta la kana fa han mu kare gaba daya ayyuhar rajul ya kai wannan mutun kutuba ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kana inna ma bikal hajja jama'na laka hatta takuna abna quraishan rajulan wahidan in talauci ne ke damunka za mu tara maka kuɗi har ka fi kowanne mu kuɗi wa in kana inna ma bikal ba'a fahtar ayyan sa'i quraishin shi'ita fal nuzawjuka ashara yace in kuma neman aure ne abba ka samu ba za ka duk wanda kake so za mu aura ma guda goma cikin mu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأدب سأسيك ما فرقت كاغما فقال نعم يتشي إيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأدب سأسلم يتشي بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزل من الرحمن الرحيم حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة آد وثمود فقال أتبى حسبك حسبك ma indaka ghayra hada kutwa yace mai tsaya tsaya babu wani abu sai wannan kala la sai ce banda wannan sai banda wani abu sai wannan kala faraja ila quraish sai koma inda quraishawa fa kalu sai suka ce ma wara aka mi ka zo da shi kala ma taraktu shay'an ara annakum tukallimunahu bihi illa kallamtuhu babban wani abu da nisan inda ku kuka tafi za ku mai magana face na gaya mai shi kalu fa hal ajabaka suka ce ya ansa ka kala na'am ya ansa ni kala la yace ka bai ansa ni ba wallazina sabaha yace ma fahimtu shay'an mimma kala komai ban fahimta ba cikin abin da yace ghayra annahu anzarakum sa'iqatun mithla sa'iqati 'adin wa thamud sai dai ya kawatar da ku wata tsawa irin tsawar adawa da samudawa kalu suka ce wailaka kai cinka yukallimuka rajul bil arabiyya wa mata da ima kala da lalar ce ke maka magana baka fahimci abin da yace ba kala la wallahi ma fahimtu shay'an ghayra zikru sa'iqa yace wallahi komai ban fahimta ba bace ya ambaci tsawa hadisi na da tsawocin yace musu kun san kun yayi alƙawari cikawa yake bai saba ƙarya ba don haka dai an baci tsawa za ta same mu sai ni tsorata sai ni bashi ni dawowata wato wannan ayoyin suna shiga ƙwarai da gaske wanda su annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta Qurayshawa ya karanta ma Utba lokacin da Qurayshawa suka aiko shi inda suke kuma suka tsorata da su ya kasance karantawa kuma ta yi amfani sai Allah ya ce kul innama ana basharun mithlukum
kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiru وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون
سأل يجي قل إنما أنا بشر مثلكم kace musu ya kai annabi ni fa mutun ne irin ku yuha ilayya bambanci na da ku wahayi ake mini me wahayin da ake mini annama ilahukum ilahun wahidun cewa abin ku sani abin bautar ku abin bauta ɗaya ne fastaqimu ilayhi ku tsayi zuwa gare shi ku tsayi ga abin da ya umurce ku wastaghfiruhu sannan ku nemi gafara tai wailul lil mushrikeen Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiri cikin Abwaul Bayan yace wal qasru fi qawlihi innama ana basharun takaitawar da Allah yace kace musu ni in kai mutun ne yafati ay la aqulu lakum inni malakun ai ba ce muku ni kai ni mala'ika bane wa innama ana rajulun min al bashar ni mutun ne cikin mutane wa qawluhu ce wanda yayi mislukum irin ku fi sifatil bashariyya asifata dan adam ولكن الله فضلني بما اوحى الي من توحيده سيدي الله يا فيفيتاني اكن كو دغ ابين ديه من وحي نا توحيدي ني كما قال تعالى عن الرسل في سوره ابراهيم كما يدي الله يكي غمي منزني سوره ابراهيم قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم منزنين سو suka ce musu mu ba kowa bane face mutane irin ku ولكن الله يمن على من يشاء من عباده sai dai Allah yana baiwa yana falala ga waɗanda ya gira ma na bayi ne mu mutane ne irin ku aka zaɓo mu aka yi muna baiwa ta manzanni ai kama manna alaina bil wahyi wa risala kama yadda Allah ya yi muna manni da wahayi da kuma manzanci wa ma zakarahu Allahu jalla wa ala fi hadhihi al-aya abinda Allah ya faɗi a cikin wannan aya al-karima zakarahu fi akhir surati al-kahf ya ambace shi a ƙarshen suratul kahf fi qawlihi ta'ala inda cewa da Allah ya yi kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun wato duk abinda ake so wa'annan mushrikan su sani shine annabi fa mutun ne don shi ko su sun fahimci haka suka cewa mene maka magana da larabci baka iya fahimta kuma suka je mai da bukatu irin na mutun wanda ake zoma mutun da shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam mutun ne wanda ya fi sauran mutane mutun ne wanda ya fi mutane ya fi aljannu ya fi mala'iku ya fi duk wata halitta ta Allah ya fi fita shi a kai amma mutun ne don zama ne mutun domin mu ma mutane mu yi koyi da shi in an duk abubuwan da yake iya yi wanda Allah ya wajabta wanda muke iya yi ne kuma domin yayi muna bayanin su mu gani a aikace a ruwaito muna mu ma mu aikata sannan kuma domin kada ayi guluwi a ce dan Allah ne ko yana da wata siffa Allah ya ce ni fa mutun nake irin ku ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam mutun ba tauye mai daraja bane in dai ka yarda mutun ne wanda ake masa wahayi matsala shine ka dauke shi kai buluwi ka bashi wata siffa cikin siffofin Allah ka ce ya san gaibi ko ka bashi wata siffa da take banci Allah ya da ita to kai aka kai buluwi da shi amma mutum ne kamar sauran mutane sai dai ya ci sauran mutane ne sai ba kusa ba domin ana mai wahayi kamar da Sheikh Muhammad Aminu Shankili yace mutum ne a siffa ta mutane amma yana da bambanci da su akan Allah ya zabe Allah ya yi mai baiwa Allah kuma ya daukaka shi sai Allah yace وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ بون يا تبتم مشركي سوانين مشركي الذين لا يؤتون الزكاة سوان وإن دباس بعد الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون كما سوء لاهرة كافرين wannan ayat ta yi iskali ga malaman tafsiri akan Allah ya ce bane ya tabbatar mu mushrikai waɗanda ba su ba da zakka shin zakka a makka aka wajabta ta ko a madina to ga wannan ayat ta ambaci zakka a ayoyin madina a makka kuma Allah yana cewa bane ya tabbatar mu mushrikai waɗanda ba su ba da zakka kuma a makka ba a wajabta zakka ba an wajabta zakka bayan an hijira an dawo madina shekara ta biyu aka wajabta zakka daga wasu mallamai suka ce alladina la yutuna zakata nan kamar kar aflaha man zakkahani wata mai kije zakka shine tsarkake rai daga waɗanda suke tsarkake rai to wasu malamai suka ce a wannan fasara ba ta tafiya sai dai a ce wannan zakka aka nufi saboda me ga abinda Imam Tabari ke cewa ban ya kawo wancan fasara ta masu cewa alladina la yutuna zakata ana nufin waɗanda ba su tauhidi tauhidi ne shi ake nufi da zakka kamar wancan da aka faɗi a kad aflaha man zakka sai ya ce was sawabu min alqawli ibn jarir tabari yace amma zance mafi karfi fi zalika ga wannan ayat ma qalahu alladina qalu shine zancin malaman da suka ce ma'anahu ma'ana ayat la yu'adduna zakata amwalihim waɗanda ba su ba da zakkar dukiya ake nufi duk da lokacin ba a wajabta zakka ba وذلك ان ذلك هو الاشهر مما ان الزكاه saboda wannan shine lafazi mafi shahara in an yi amfani da wannan zakka saboda haka dai wannan zakka ake nuni wa anna fi qawlihi wa hum bil akhirati hum kafirun kuma cewar da Allah yayi kuma sun kafirce malahira dalilan ala anna zalika kadhalika dalil ne yake nufin cewa la yutuna zakata zakka ake nufi لأن الكفار الذين أنوا بهذه الآية domin kahiran da ake nuni da wannan kaya ya ayat ya anci alladina la yutuna zakata ala nahum wa inda basu yi tauhidi ba kanu la yashaduna alla ilaha illa allah sun kasance ba su sheda cewa babu abin bauta da gaskiya sai allah falau kana qauluhu da zancin da allah yayi na cewa alladina la yutuna zakata cewa da yayi almuradu bihi alladina la yashaduna anna alla ilaha illa allah da abin da ake nuni da wa inda basu bada zakka sune waɗanda basu sheda ba abin da cinta abota mu da gaskiya sai Allah ba lam yakul li qawlihi wa hum bil akhirati hum kafirun ma'ana da cewa da yayi wa hum bil akhirati hum kafirun bai da ma'ana mi Allah ya ce wa waylul lil mushrikina bon ya tabbatar ma mushrikai su wane ne mushrikai alladina la yutuna zakata sai wannan malaman suka ce wayanne ba su bada zakka ana nuna wayanda ba su imani da Allah ba saboda me saboda wannan aya an saukar da ita Makka sai shi ne Ibn Jarir yake cewa inda haka ne daga ba Allah bai ce wa hum bil akhirati hum kafiruna ba da bai ce kuma suna kafirce malahira ba ai sune waɗanda ba su imani sune ke kafirce malahira doka da abin ya kasance maimai wanda ke ba a samun irin wannan maimai a cikin Qur'ani doka barin aya akan zakat yafi sai ya ci gaba da cewa saboda me wa fi ittiba'i qawlihi wa hum bil akhirati la yu'minun wa qulu alladhina la yu'tuna az-zakat ma yunabbi'u anna az-zakata fi hadha al-mawdi' ma'ana biha zakatul amwal abinda yake nuna don a guje ma wannan maimaici to wannan zakat tana nuna zakat dukiya ne wa qulu wa hum bil akhirati hum kafiruna yaqulu wa hum bi qiyami sa'ati sai ibnu kasir shi ma ya kawo irin wannan ya bayan ya kawo zance malamai da ke cewa wannan yana nufin alladina la yutuna zakata waɗanda ba su tsarkake rayuwarsu ce shi ya fi karkatuwa da a wannan fasara ta farko amma ya kawo magana wadda take taujihin abinda Ibn Jarir Tabari yace me yace yace alladina la yadilla alladina la yadinuna bizakati qala muawiya bin qura qala qatada yamna'una zakata amwalihim wanda ke hana zakat dukiyar su ake nuni wa hadha huwa zahiru inda kaseerin min almufassirina wannan shine zahiri inda mafi yawan malaman tafsiri da sun dauki ayat tana magana zakat dukiya ne yace waqtara Ibn Jarir kuma wannan Ibn Jarir Tabari ya zaba shine muka karanta yanzu wanda Ibn Jarir ya zaba cewa zakat dukiya ake nuni amma sai yace wa fihi nazaru Ibn Kathir yace to cikin wannan magana fa akwai abin dubi li'anna ijabaz zakati inma kana fi sanati thaniya min alhijra domin wanda ta zakka ya kasance bayan an hijira an dawo madina shekara ta biyu ila almadinati min alhijra ala ma zakarahu ghayru wahidin gaya abinda mallamai da yawa suka ambata wa hadhihi ayatul makkiya wannan kuma aya makka aka saukar da ita allahumma illa an yuqala to sai dai in cewa za a yi yanzu shi ma zai karfafi mazhaban mafi yawa wanda yake mazhaban Ibn Jarir Tabari akan fasarar ta tana nufin zakkar dukiya shine yake allahumma illa an yuqala ko in dai an ce zakkar dukiya ce ake nufi kuma ga ayar an saukar da ita kafin a wajen ta zakka sai dai in cewa za a yi la yufadu an yakuna aslu zakat aslu zakati sadaqa kama kana ma'muran bihi fi ibtida'il bi'sa zai yi abin da ake nufi da asalin zakka ita ce sadaka da aka umarta tun farkon aiko annabi watan sallah ma an wajabta ta shekara ta 10 bayan an yi isra'i da mi'raji amma kafin sannan ana zakka ya ana zakka an saukar da suratul muzammil da suratul mudassir duk kafin sannan qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila duk an saukar da wannan ayoyin kafin ayi isra'i da mi'raji a tabbatar da wajibcin sallah za ka yi isra'i da mi'raji sai ka tabbatar da farillar da azhar da al'asr da maghriba da isha'i da asuba aka tabbatar da rak'o'in su da za'i da lokutan su to sai ce ita ma sadaka an umarci ayi ta tun kafin awjab ta zakka zaka wannan aya da ta sauka makka kuma tana kaci ga waɗanda ba su bada zakka kuma lokacin ba awjab ta zakka ba to wannan aya tana nufin asali na sadaka ne fa qaulihi ta'ala kamar yadda cewa da Allah yayi wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ba da haƙƙi ne yadda kuka yi girbi wannan sura tana ayat tana cikin suratul an'am wadda ita ma sura ce makkiya amma tun wannan lokacin Allah ya ce a ba da sadaka tun yadda aka yi girbi in kai noma kai girbi ka ba da sadaka wannan lokacin kuma tana nufin zakka sai ce amma zakatu amma zakka zakin nasabi wal maqadir wadda adda nisabi wadda ake kaddartawa fa inna ma bayyana amraha bil madina annabi ya bayyana al'amarin ta kadai ne a madina waya kunu hadha jam'an bainal qawlaini sai wannan ya kasance an yi jam'i tsakanin zancen guda biyu daga lokacin da Allah ya saukar da wannan ayat ba a wajabta irin wannan zakkar da ake ba wadda ake cewa nisabi kaza nisabi kaza sai ya shekara a bayar ga nisabin awaki ga nisabin shanu ga nisabin raƙuma ga nisabin kayan gona ga nisabin kuɗi ga nisabin abin da aka shayar da ruwan sama ga nisabin abin da aka shayar da shayarwa wadda ɗan adam ya yi to tunda ba a wajabta ba kuma Allah ya magana wa'anda ba su bada zakka wannan ya nuna zakka ta asali wadda yake sadaka da ake bai wadda yake ita ce asalin zakka kamar sallah da dama ana sallah kafin a saukar da ayi isra'i da mi'raji a zo da sallah da sallar ta zo sai ta babbance sallolin farillai ta babbance rakawoyin su da lokutan su ita ma da aka zo madina aka wajabta wannan zakka abinda ta yi a shekara na biyu ta bayyana nisabi da abinda ake karɓar zakka ciki da abinda ba a karɓar zakka ciki da wani lokaci ake karɓar zakka da mi ake rabawa a bayar da kuma wa ake basuwa don shi waɗanda ake ba bai sauka ba sai a madina a cikin suratul tauba wadda yake sura ce ta madina an saukar da zakka wajibcin zakka a shekara ta biyu annabi yayi wannan bayani amma su wa ake bada zakka sai shekara ta tara aka saukar da suratul tauba sannan aka yi bayanin cewa ga waɗanda ake ba ga waɗanda ake ba zakka daka ina fata mun fahimci abinda Ibn Kathir yayi jam'i tsakanin aqwal din wasu malaman tafsiri sun tafi akan cewa lalle allazina la yutuna zakata wannan arkace rai ake nufi domin me hujjar ku hujjar mu shine lokacin da aka saukar da wannan ba a wajabta zakka ba amma mafi yawan malaman tafsiri wanda shi Ibn Jarir ya tafi akai sannan Ibn Kathir ya dawo ya ce za a iya yi ma wannan abin huska shine ana nufin zakka amma ba irin wannan ba asalin ta na sadaka kamar da asalin sallar nafila shine asali alladina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun wanda ba su bada zakka kuma ba su imani da lahira ba zaka har yanzu ayat tana nan tana magana akan wanda bai bada zakka bai imani da lahira ba domin kai imani da lahira ko zaka bada zakka yadda Allah ya ce ka bada zakka zaka rashin bada zakka yana da muni yana da illa Allah ya ma falala ya baka da yawa Allah ya ma falala ya baka da yawa yake ka cire kadan ka bayar yake duk cikin dari ka cire 2 da rabi duk wanda adda naira 100 abinda azzakar su naira 2 da rabi kaga babu wahala wanda adda naira 40 zakkar su shine naira 1 sai ka samu miliyan 40 sannan a ce ka hidda miliyan 1 ka ba ƴan uwa babu mai maka hakan gwamnatota ga sunan nawa ne 7.5 in kana da naira in kana da naira 100 sai ka ba da naira 7 da rabi ko kati ka sai sai an cire ma ko transaction kai banki sai an ci kaga irin wannan yana nuna cewa na musulunci yana da sauki kwarai da gaske kuma in kan yi haka ka tsarkake dukiyarka ka tsarkake kanka khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha zaka tsarkake kanka ga Allah zaka tsarkake kanka ga jama'a za su daina ganin laihinka abin da suke gani ka diba ka ba su zaka yana da illa ya kasance mutum baya bada zakka Allah ya ba mu ikon bada zakka duk wanda Allah ya hore mu Allah ya bashi ikon bada zakka kuma wanda Allah bai hore mu Allah ya hore mai shi ma ya fara bada zakka ga tsaya kullun kai aka ba ga kai idan kai ka bai kuma mutane da yawa da ba su da ku wanda adda shi suna guri mu ma Allah ya ba mu irin naku mu bada zakka ba kowa ka guri ya zamna shi aka taba ba kullun to kai da Allah ya yawa wannan falala ya doka ya baka a ce kai ruwa da zakka to akwai kananin ruwa gare ka kuma ana ibatta da karfi kuma ko gwamnatota in ba ba su ba suna ibatta da karfi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya hana inna akhiduha wa sha'ara malihi za mu karbe ta da sashen dukiya ta yi wannan shine asali awa a gwamnati ta ce ta yi frozen account an rufe account din wani saboda ciki akwai dukiyoyin da ba na daidai ba ba a yadda da su ba an rufe annabi ya ce duk wanda muka ji an san zakka bai ba su ba inna la akhiduha za mu karɓe ta da ƙarfi wa sha'ara malihi kuma za mu karɓi rabin dukiya ta yi yanzu an ci shi tare rabin dukiya kai da Allah ya ba wannan da yawa miliyan 40 Allah ya baka an ce ka ba da miliyan guda kake bai to ka miliyan 1 a koma raba sauran da suka rage su ma a kawo rabi a ba talakawa tunda kai da Allah ya baka baka gode ba kaga akwai tahdidi na azabtaswa ga hakan don haka masu dukiya su ji tsoron Allah su ba da zakka in kowa na ba da zakka yadda ya kamata da talauci zai rage ma mutane kwarai da gaske idan gwamnati tana dogara gwamnatoci na duk duniya suna dogara da abin da yake shigowa na abin da suke ansa ga mutane to in ya kasance musulmi suna ba da zakkar dukiyarsu don shirin sallah ran sallah karama babu dai musulmi da ke bara don talauci sai dai don rashin gode ma Allah an ce kowa ya hidda zakatun fitr ya bai sai ga abinci yana yawa mutane abinci yana yawa to haka zakar dukiya in kowa na cewa ko shekara ya bai zaka ga don shi ta zakatun fitr rana guda ake ta zakar dukiya kuma kowa da lokacin da nisabi ya cika kowa da lokacin zaka samu kowa yana bada zakka a lokacin da nashi nisabi ya cika anan zamu dakata abinda mun ka fadi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyi da muke aiki okay yau ana ne an san taimakon marayu don haka zamu ji abinda aka samu na taimako duk da jiya bamu nema ba anan bamu nema ba don shi abu wanda aka samu jiya ba zai yawan wanda aka samu ba amma dai yau zamu nema dama mun ce zamu kwana biyu muna nema sai mu tsallake kwana daya don haka yau tana cikin ranar da ake nema ku jauye ku ba su saboda Allah bayan nisabin zakka da yawa za mu yi saboda nisabin ziyari da nisabin azurfa mun yi wannan karatu a sahih muslim ko cewa abinda aka sani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine nisabin zinari da nisabin azurfa nisabin zinari shine dirhami nawa dinari nawa dinari 20 nisabin azurfa shine dirhami nawa dirhami 200 a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka sani to ana tafiya sai kasance azurfa tana faduwa a lokacin sayyidina Umar sai ya kasance lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam dinari 1 dirhami 10 haka canji yake watan kudi ne kala biyu kamar yadda muke nan da naira da dala misali kace naira da dala to lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dinari akwai azurfa naira da dala ba kima su ɗaya ba canji ne abinda a canji lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda a canjin dinari ɗaya shine dirhami 10, wato in kana da dinari ɗaya ta dinari, abinda zaka ba su a baka dirhami 10 na azurfa, zaka zakka shine dinari 20 ko dirhami nawa, ko dirhami nawa, mun ta wannan karatu, mun ta wannan karatu a sahih Muslim ba so da muka yi ba, ko dirhami nawa, sai biyu mun ce duk dinari ɗaya dirhami nawa ne, 10 ɗaya ba ku cikin mu gobe za mu yi wani mun sai mu tashi ne.
Allah ya saka ne a tallafin na kasa munan marayu kamar malaki ba a nema ba jiya. Akwai Yakubu da ya ba 10,000, akwai Zainab Haliru wala ta ba 5,000, Hassan Yusuf Abdullahi 5,000, Rilwanu Yahu 20,000, Lawal Suleiman 100,000, Ali Sa'id 5,000, Aishatu Adamu 100,000, sai Fatima Lami Ciroma 20,000. Allah ya saka haji.
So Allah ya saka musu da alkhairi. Muna faɗi ne domin mu ba mutane bushara su ji abin da aka bai kuma a tara abai. Ba waɗanda suka ba su ba su ce a faɗi ba, kuma wasunsu na san ba su son a faɗi. Akwai wanda na gaya aku 4,900. Kila saboda ya dumin ce 5,500 wadda faɗi sai rage naira 100 zai sa wasu su da rage. To shi ba Allah ya saka bai da alkhairi. Kuma da muke faɗi su ma waɗanda muka faɗi ba suka ce a faɗe su ba, kawai ne don ƙara tashdi'i kuma su san saƙon da suka aiko kuma ya iso kuma insha Allah za a yi amfani da shi.
Mai tambaya ta farko shi Allah ƙara malam imani da ikhlasi. Malam, ya ake gyara sallar tasbihi idan mutum ya manta tasbihi a wani ɓangare na sallar, ya ce misali tasbihi a lokacin tsayuwa ko lokacin ruku'i, ya kamata ya gyara?
Ka ci gaba da sallah, in ka gama kayi wata tana nan sallar nafila, amma salatul tasbih haka ta zo hadisai guda 4 da isnadai, kowanne yana da maqal, hadisan suna cikin Sunan Abi Dawud da suna cikin Musnad Imam Ahmad. Yan hada su za su bada hadisi hasan da yadda Allah. Sheikh Nasiruddin Albani ya hasana hadisin da wasu malamai sun hasana shi. Don haka in an mance ya ga ai hadisin bai faɗi ba, hadisan guda 4 ne suka zo ba su yi bayanin wanda ya manta tasbih ga yadda zai yi ba. Don haka in kan manta tasbih tana nan a matsayin sallar nafila, manta tasbih cikin salatul tasbih baya hana ya kasance cewa sallar ka ta nafila ta karbu, sai dai sai ka koma yin wata. Dama salatul tasbih Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kayi so ɗaya a rayuwa, ko kayi kullum, ko kayi, ya bada aushe. Don haka kana iya yin ta kullum, kana iya yin ta wata, kana iya yin ta sati. Don haka in kayi kammanci tasbihi tana nan a matsayin sallar nafila, sai ka sake yin wata wanda zaka tuna tasbihan kayi su wallahu ta'ala.
Mai wannan tambaya ce mace ce ta yi family planning sai jini ya rinka zuwa mata kowane rana, misalin karfe 6 na safe sai ya ɗauke 12 na rana. Ya ce me ya kamata ta yi, sannan ya hukuncin azumin da ta yi?
Abinda muka faɗo baya shine da wadda jini ke zo ma ko da yaushe, da wadda kullun zuwa yake duk ɗaya ne, kasance kamar ya tafi yana zuwa karfe kaza ya ɗauki karfe kaza, duk hukuncin su hukuncin mai istihaba ne. Mai istihaba tana sallah, tana azuminta, tana sauran ibadu wadda mai tsarki take yi, za ta kirga kwanakinta da ta saba al'ada, cikin waɗannan kwanakin ta tsaya ba ta sallah ba ta azumi. In waɗannan kwanakin suka wuce ko alama ce ta gani ta jini da ke nuna haka, in waɗannan kwanakin suka wuce ko kuma ba ta iya ganewa, muka ce kwana 6 ko kwana 7, to idan ta ɗauki waɗannan sauran kwanakin za ta ci gaba da sallah ko da jinin na zuwa, za ta ci gaba da azumi ko da jinin na zuwa, wallahu ta'ala.
Wanda ke shi ne ya zo ya sallar azhar sai ya manta bai karanta sura ba, duk fatiha kawai ya yi, ya ce kabliya zai ko ba diya?
Kauli mafi inganci ba abinda za ka yi, a mazhaban malikiya ka rage za ka yi kabliya ka manta sura, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ingancin sallar wanda fatiha kadai yake karantawa a hadisai ingantattu. Don haka wanda ya karanta kuma ita dai ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha cikin kitab ba, kauli mafi karfi kuma kauli mafi yawan malamai, in ka karanta fatiha ɗaya ko wace sura sallar ka tayi, ba sai kai kabliya da badiya ba, amma abin da yafi daidai a wadda Annabi ya karanta fatiha da sura, karanta fatiha da sura. In wani yace za ka yi kabliya da badiya ba iskali bane cikin malamai magabata, akwai wanda suka tafi haka, amma dai babu hadisi ko ɗaya da ya inganta cewa duk hadisan da suka zo na kabliya da badiya, babu wanda ya zo da cewa wanda ya fi sura zai yi kabliya ko zai wanda ya fi sura zai yi kabliya. Saboda haka abin da ya fi shine kada ka yi, in wani ya yi ko kuma ya ce maka ana yi eh haka yake rubuce, wasu malamai sun tafi ana yi, sai dai abin da ya gaya ma shi abin da ya fi daidai da hadisai, wallahu ta'ala.
wanda yace shine ke zuwa daji wurin aikin karfi amma ba a cikin gari ba a nan garin ba yace in yaje yakan yi sati biyu sati ɗaya zuwa biyu ya dawo yace wata rana sai bacci ya kwashe shi bai yi sahur ba kuma in bai yi sahur ba yakan wahala sosai sai ya zama bai ɗauki azumi ba saboda bai yi sahur ba kuma yana cikin dajin ba a gida ba shi malam ya ba hukuncin azuminsa da bai yi guda ba da bai yi to bai yi azumin ba bayan sallah guda biyar ka ku ya kamata
ya yi sabon Allah sai ya tuba rashin sahur ba ya hana ya yi azumi rashin sahur don ka tashi ka yi saje ko da ka tashi ba ka ci tuba ka doka don wai kana aikin wahala duk bai hana ka yi azumi don haka ka saba ma Allah ka saba ma Allah ka yi ba daidai ba ka yi wake istighfari kuma ka ranka azumin da ka sha wasu malamai za su ce ka yi 60 akwai mazhabin da ke cewa sai ka yi 60 saboda hadisin da ya zo ga jima'i ne da shi ba mu ce ka yi 60 ba amma abin da kai ganganci ne sai ka yi ta istighfari sai ka yi ta roƙo Allah ya yafi maka kuka ka sake yin haka wallahu ta'ala
wanda ya ce mutum ne ke azumi kuma sai ya sha beb ko beb a gudunta beb ya ce wato wani abu ne wanda ke fitar da hayaki saura kaɗan a sha ruwa shi ɗari shidda da minti 40 me ya matsayin azuminsa don Allah
ban san abin da ya sha ba za ka bayyana mai fatawa ban sani ba amma dai in abu ne wanda ya san yana kare azumi ko saurayi minti ɗaya ne ya sha shi babu azumi
ne kamar su babu su
sigari a saura kare azumi ya shisha sigari waɗanda suna kare azumi za ka in ya sha shi wannan lokacin ya yi istighfari ya roƙi Allah ya sha kayan mayansa na kuma ya azumi ne ya kare wallahu ta'ala
yana tambaya ce a tambaya ta anan shi ne ƙarin bayani da ke nema game da tambayar da aka yi a kwanakin baya wadda take ba ma mu dama ya yi karatu a cikin sallah a lokacin da limai ke karatu ko da a bayyane ya ce malam wannan ayar da Allah sun tsala ta cewa da wani alƙur'an ta sani ulahu a hukun alƙa la'alaku turamun da kuma hadisin da ya ce wanda bai karanta fatiha ba ba sallah ya ce wake ƙarfi
a wannan ayar in an haɗa ta da inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fa idza qara'a fa ansitu su mallaman da ke cewa idan liman na karatu a bayyane ba za a karanta ba su kafa hujja da ita mazcewa in liman yana karatu ba za a karanta ba mazhaba ce mai ƙarfi tana da ƙarfi kawai mun rijayar da wancan ne za ka mazhaba ce mai ƙarfi aya ta da hadisi cewa in liman na karatu a yi shi amma akwai hadisai da suke nuna cewa la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatin kitab loka malaman suka ce in ka karanta fatiha ka samu inda kake karanta fatiha sanan Abu Hurairah da yazo yana bada wannan hadisi bayan mucewa Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sunan Abi Dawud wani ya tambaya dan ina biyan liman sai ka karanta ta a sarki a cikin ranka don haka mazhabobin dukkanin su suna da ƙarfi sai dai na ga muku abinda muka zaba ni don haka wanda ya zabi cewa in liman na karatu bayyane yayi shu yana da hujja kuma magabata da yawa sun tafi shi ma akan haka amma dai cewa ya karanta fatiha umuman saboda amfani da hadisin la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab to yana da matukar muhimmanci yana da mazhabin yana da karfi sosai wallahi ta'ala irin wannan matsaloli har abada in za a rubuta za a ce malamai sun yi sabani jiya da kan rinjayar da wata mazhaba tana nan kuma tana nan da hujjoji masu karfi don in kana karatu daga asali ga irin kamar su Fathul Bari kana karantawa irin Nailul Awsar na Imam Shawkani in kana karantowa irin wannan to ba za ka addani kanka ba da dole sai mazhaba kaza kaza za ka ji kowane mazhaba tana da karfi wanda ya fi maka bayyana a rinjaye sai ka yi aiki da shi amma dai babu ishkari wallahu ta'ala
a wannan yake malami ne ne to halacci ko haramcin yin istimtari ga matashin da ƙarfin sha'awa ta yi masa yawa kuma istimtari ga matashin da ƙarfin sha'awa ta yi masa yawa kuma yake gudun aikata zina
kauli mafi inganci na malaman mazhabi guda uku da malikiya da shafi'iya da hanabila shine baya halatta ko irin wannan abin ya auku tsoron zina akwai abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shawara na yin azumi saboda kan kai azumi shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada da istimna'i da magani da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bada shawara akai za ka guji istimna'i baya da kyawu a musulunci kuma baya da kyawu a lafiyance wallahu ta'ala a'lam.
tabbana shi malaka Allah yana son ayi mana bayani ya ake yin karfin zuciya ta hannu da barin sako yace yayi ya kasa ko malam a taya mana addu'a
duk muna inda mun sai ake yin karfi ne da jami'in duk muna haka da kai kai ya jaka ka jashi ya jaka ka jashi kai addu'a Allah ya sa kai da kai mai kai ba shi zai ma kai ba shedan babu wanda ya ce ga gare shi a kisa da ke wato daga Imam Ahmad kun san ta sananna da yanzu mutuwa dan dan shi Abdullah ko Salih ya rawaito shi cikin masa'il Imam Ahmad bin Hanbal cewa bayan ya zo mutuwa dan dan shi ne mai talqini Abdullah ne ba Salih bane ne mai talqini la ilaha illallah ya ce la ba'du la ba'du yaji tsoro bayan ma farfado yace ina cewa la ilaha illallah kana cewa la ba'du yace shedan ne yazo ne yace da yanzu Ahmad ka hi ƙarfi na ko yace la ba'du har yanzu ba shi ƙarfi ka ba sai an cire raina ai babu wanda zai gaya maka cewa shi ya fi ƙarfin shedan kai ma ka biyo ni mutu ƙarfin shedan kowa abinda zai gaya maka hanyoyin fin ƙarfin shedan shine bin littafin Allah da bin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kauce masa rai da ni da kai duk muna nan muna ta kokuwa zai yi ni da zangaya ma idan kafi ni kafi ne a wannan babin zai yi wata ran intika wata ran kafi ne zai yi wata ran muna jayayya don ka dai ci gaba da tuba da istighfari da komawa makaranta da saurayin karatu da kokarin tashi kai sallar dare da kokarin ikhlasi kyautatawa sai Allah ya shiga cikin lamarinka muna fata Allah ya shiga cikin lamarinmu duka ya kasance mun fi karfin shi da amma babu wanda ya fi karfi ne har koyo shi kamar da Imam Ahmad yace bai fi karfi ne ba gaya a bisa garin mutuwa bancin Imam Ahmad shi aka sani wanda Allah ya jarabta da alkhairi da sharri kuma duk ya ci nasara Allah ya jarabta da sarakuna suka wahalsai suka bashi kashi suka daure shi suka yi kaza amma bai taba zagin su ba ɗaya daga cikin su yace yace a kawo shi yace naji an ce kana zagi kana tare mutane kana zagi na yace ai ban gane na halarta a zagi shugaba don shi ban zagin ka abinda yasa ɗaya kenan ban ganin halarta don shi ban yi ba wai don jin tsoro ne ko wani abu aka gama aka yi sarakunan baya suka dinga bashi yake an sa iya ne suka ce kai kacce yana halarta in shugaba ba mutum ya an sa yace ya yarda halarta ne amma dai bai karba ba kaga wannan warabu da tsantsi ne Allah ya jarabce shi da abubuwan da yake na fitina ne na wahala na sharri kuma ya yi hakuri a kansu da bugu da aka yi bai yadda ya ce Qur'ani halitta Allah bane duk da wahalar da ya sha amma duk da cikin wahalar kun bai je zagi shugaba ba yana ganin zagin shugaba haramu cewa Qur'ani halitta Allah ne shi ma haramu zaka bai yin ko daya ka zage ni ka ci mutunci na ka buge ni annabi sai ya hana in ci ma mutunci ba zan yi ba shugaba kake addu'a nake maka ta kwarai don haka baki abin da tsakanin da kai kenan ba don ina oke a yanzu ya shirya addu'a kai muna kai mai kudi a abin so na gode ba don kwadan abin ku nake muku addu'a ba don tsoron ku bane da ina tsoron ku da ni ma na zo na ce alqur'ani halitta ta kai domin in huta zaka babu magana tsoro ba kowa ne ka tsoro ba sai Allah amma ina tafiya akan nasosani nasi ya tabbatar da qur'ani ba halitta Allah bane qur'ani sifa Allah ne shi ne tabbatar da haka saboda haka ko kun azabtan ko kun wahal da ni dai haka zan tafiya nasi yace ka in soki shugabanni ka in zage su ba zan yi ba don haka ko ku bani kudi ko ku duk dai ne kudi kun kawo yana halatta in karba amma ba wajibi bane don haka ban so a mai san muku abin ku samun irin Imam Ahmad yana da wahala dan shaka mai lakabi Imam Ahlus Sunna wal Jamaa mai sun cikakken wannan yana nan cikin bidaya wal nihaya a Ibn Kathir ya kawo cikakken kissar ta sissata yadda aka yi da Ma'mun da waɗanda suka zo baya ne na sarakuna kuma yadda aka yi duk wannan yana nan ciki wallahi ta'ala
an ce ta lokaci akwai wani bawan Allah da ya ruto neman addu'a ce malamin Allah da ƴan uwa a sa cikin addu'a gobe zai je ya kai kuɗin fansar an su ɗan iyayensa a hannun barayi a ƙauyen Katsina domin wata ɗaya da suka gabata ya ji ya kai miliyan biyu suka ki bayar da hukun kuma suka so su rike shi to kuma ga gobe zai koma ce Allah ma lafiya cikin addu'a ga ƴan uwa Allah ya kai shi kuma ya sa a ceto ɗan uwanka
muna roƙo Allah ya kuɓutar da ɗan uwanka da duk jama'an musulmi da a cikin gawayencin mutane Allah ya kuɓutar da su sannan mu ma Allah ya tsare mu da hannun Allah ya tabbatar muna da tsaro waɗannan mutane Allah ya yi muna maganin su duk mai taimakon su Allah ka wargaza lamarin ne duk wanda ke kama musu Allah ka wargaza lamarin ne ka tura musu asiri ya rabbal alamin Allah muna tawassuli da sunayenka da siffofinka Allah ka kaba mu cikin wannan wahalar da muke Allah ka kawo muna mafita Allah ka kawo muna mafita ya rabbal alamin shikenan fa subhanallahi wa bihamdihi kudin marayu an samu 75 da 190 Allah ya saka da alheri fa subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.